Shaka babu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kamar yadda kuka ji a shirin mu na safe, za ku ji yadda wasu ƴan gudun hijira a jihar Adamawa a Najeriya suka yi zanga-zanga. Kuma yayi zafi.
Mun ji labarin cewa za a zo a doke mu. Inda gari mu yayi kyau, kuma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi. Amma har yanzu gari mu muna jin labari ba kyau. Akwai da dama muna tare a nan, wayansu sun je gambarin gara, wayansu sun je banki, akwai da an yanka su ako.
Asuli Mumini Barma yana tafata shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ya shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan mun saurari labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Trump ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yammacin jiya Laraba domin bayyana kokarin da gwamnati ke yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a a fadin duniya, to amma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu. Gwamnati da kwararru masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya na cewa barkewar cutar kan iya sauyawa cikin sauri. Trump ya ce kasar ta shirya sosai koda kuwa barkewar ta cutar ta girmama. Jami'an lafiya na Amurka a jiya Laraba sun bayyana mutane 14 ne suka kamu da cutar a Amurka ya zuwa yanzu, tare da wasu Amurkawa 42 da aka kebe aka kuma yi musu binciken kwakwab da feshin magani a cikin jirgin ruwan Diamond Prince da ya zo daga Japan. Trump ya ce akwai karancin yiwuwar kamuwa da cutar a Amurka sakamakon abin da ya kira matakin gaggawa da gwamnatinsa ta ɗauka, ciki har da rufe kan iyaka ga dukkan waɗanda ba Amurkawa ba da ke shigowa daga China. Wani ɗan bindiga a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin ya kashe mutane 5 kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta Molson Coors. 'Yan sanda sun bayyana ɗan bindigar da cewa namiji ne mai shekaru 51, to amma sun ɓoye sunansa da na mutanen da ya halaka har sai an shaida wa iyalansu. Ba a tantance ko waɗansu sun sami rauni ba. Shugaba Trump ya soma a buɗe taron manema labarai na fadar White House da ya yi a kan cutar coronavirus a jiya Laraba, tare da bayyana kisan a zaman mummunan al'amari. Akan haka ya jajantawa al'ummar Wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Ya zuwa yanzu kuma 'yan sanda ba su ba da cikakken bayani akan harbin ba da kuma makasudin yinsa ba. To amma magajin garin Milwaukee Tom Barrett ya ce wannan aiki ne na rashin hankali. Bayan shekaru 19 na mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 1,000, yaƙi a Afghanistan kan iya kawowa ƙarshe. Ya zuwa yanzu alamu na nuna cewa dukkan ɓangarori na mutunta yarjejeniyar taƙaita tashin hankali, wani shirin tsagaita wuta da aka cimma a ranar Asabar. Bayan shekaru 19 na yaƙin, Amurka da Taliban sun amince a kan shirin tsagaita wuta na tsawon mako ɗaya. A ƙarshensa kuma, inda idan al'amura suka tafi daidai za su rattaba hannun yarjejeniya a ranar 29 ga watan Fabrairu a Doha, babban birnin Qatar. Yarjejeniyar za ta samar da tsarin janye dakarun Amurka daga Afghanistan, ɗaya daga cikin alƙawuran shugaba Donald Trump sa'adda yake yaƙin neman zaɓe. A Washington, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a ranar Talata cewa babban makasudin shine samar da maslaha ga Afghanistan.
To kashi na farko na labaran kenan kuka saurara. Murtala zai sake dawowa don karanto ƙarshen labarin. Wasu 'yan gudun hijira a jihar Adamawa sun yi zanga-zanga a babban birnin jihar da ke arewa maso gabashin Najeriya domin neman gwamnati ta sauya, wato ta tausaya wa halin da suke ciki, duba ga cewa har yanzu ba za su iya komawa garuruwansu ba sakamakon rikicin Boko Haram. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa.
Su dai waɗannan 'yan gudun hijiran da balahirar Boko Haram ta raba da gidaje, wanda ko akasarinsu 'yan jihar Borno ne, sun yi takakka zuwa yore daga sansaninsu da ke garin Fufore domin bayyana halin da suke ciki. 'Yan gudun hijiran mazansu da mata sun buƙaci shugaba Buhari da kuma gwamnatin jihar Borno da su yi wa Allah da annabinsa su dubi halin da suke ciki a yanzu. Malam Umar Bakura na kuwa cikin shugabanni waɗannan 'yan gudun hijiran da ke sansanin da aka tanzara, ya yi ƙarin haske game da wannan hali ma da suke ciki a yanzu.
ni ne Bakura Umar Forekam, ni ne chairman na IDP. Muna roƙon gwamnati ya tallafa mana da abubuwan da muna ci. Akwai mata, akwai yara, akwai marayu, akwai mata wanda basu da miji, kuma akwai tsofaffi wanda basu da karfi su tashi su nema. To a wanda yana da karfi zai tashi ya nema, wanda ba da karfi kan ba dama ya nema. Kuma wata uku nan kowa yana cin wahala, yanzu ma kowa yana kuka. Muka ce dan Allah da Annabi wannan ba mu tashi mun tashi ba, mun tashi mun yi magana ba, ba za mu samu abincin nan ba. Yau daga gobe har yanzu ya kai wata uku tukuna muna bin gwamnati ba mu samu abincin nan ba. Sai muka zo muka roke nema kuma suka ce mu yi roƙon Allah, muna yin roƙon Allah. Amma duk da haka ya kamata mu tashi mun yi magana duniya ya ji dan Allah da Annabi, tunda mu duka mu gudu hijira, da na Borno da na Adamawa duka mu gudu hijira tare muka fita. Kuma duk da haka har yanzu wurin mu ba za a samu abinci ba. Wani wuri muna jin labari ana waya a cikin tsakanin mu, kowane wata ana basu. Amma na wurin mu sai a hada wata biyu, wata uku, sai a bamu sau daya, kuma wata hudu ma a bamu sau daya. Muka ce me laifin mu ne, ko kila mun yi wani laifi a wajen gwamnati a yafe mu.
Kuna da tuntuɓa tsakaninku da gwamnatin jihar Borno domin ta san da kuke ciki?
Gwamnatin jihar Borno da gaskiya lokacin shekaran da ya wuce wancan mun ji labari ya ce za a zo a doke mu. Mun ji haka muka ce inda gari mu ya yi kyau ma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi. Amma har yanzu gari mu muna jin labari ba kyau. A kowane da dama muna tare a nan, da mun zauna sun je gamborin gara, wayan sun je banki, a kowane da an yanka su akwai wanda muna tare suka koma. Suma muka ce war haka ba za mu je ba, in mun ji lafiya komai lafiya za mu koma.
Suma dai mata sun nuna takaicinsu, inda shugabar mata na 'yan gudun hijira ta ce mata yanzu haka ma da ƙananan yara na kwacikin wani hali ne iya su abin tausayawa.
Sunana Safiratu Ayuba, ni ne Umali da IDP Fafore Kam. Muna cikin wuya, gaskiya akwai wanda ba sa da miji, akwai marayu, akwai gwamraye, akwai guragwe, akwai makafe. Ba su samu abin da za su ci maransu har su je su nema, ba sa da karfi su je su nema. Amma yanzu shi ne muna kuka cewa a kai kukan mu ga gwamnati ya taimaka mana mu samu abin da za mu sa a bakinmu. Kuma yi aiki mu samu karfi da zamu je mu yi aiki mu ci abinci daidai.
To sai dai kuma ko da na tuntube shi kan wannan batu, Mr. Midala Anuhu, jami'in riko na hukumar bada agaji ga ta Najeriya ne ma, wanda ke kula da jihar Adamawa da Taraba, wanda hukumar su ne ma ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira, yace ai laifin ba da gare su bane, inda yace sun rubuta bukatar bada abinci ga 'yan gudun hijiran zuwa ga shirkotar hukumar dake Abuja, to amma kawai yanzu ba sami amsa ba. Wanda nan ne mai bukaci 'yan gudun hijira su kwantar da hankulansu.
To ba mu san ko ina ne challenges din yake yanzu. Everything mun rubuta mun yi passing zuwa headquarters ba mu samu feedback ba. So last week ma sun zo muka ba su hakuri cewa at any time mu ma ba wai son mu bane muna yi kokari. Duk lokacin da aka ba mu abin nan za mu je mu yi distribution. To maybe ba su yi hakuri din ba kenan, ban sani ba.
Wani tabbaci za su sake ba su?
To tabbaci din shi mun sake rubuta reminder zuwa headquarters. Muna jira a gaya mana to gashi nan, don mu ba mu da izini a nan mu ɗauka ko buhu ɗaya mu bayar ma abin nan a nan, ba mu da izini sai an ba mu approval. In dai an kamar an ba mu approval yau ma kamar gobe sai mu je.
Kamar ko yadda ma'alƙaluma suka tabbatar, baya ga waɗanda suka rage a sansanin da aka tanadar, ya zuwa yanzu akwai wasu 'yan gudun hijiran da ke samun mafaka a gidajen 'yan uwa da kuma majami'u, wanda kotuni ma wata majami'a ta kaddamar da gidauniyar gina gidaje ga 'yan gudun hijira domin su ma su samu mafaka. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Tare da Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto, yanzu kuma ga Murtala da ƙarashin labarai.
Prime Ministan India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan da munanan arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai a New Delhi na tsawon kwanaki uku suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma raunata fiye da wasu 200. Tashin hankalin wanda ya girgiza babban birnin kasar har ma da makwabta shi ne rikici mafi muni na baya-bayan nan a cikin shekaru gwammai. Lamarin kuma ya yi daidai da ziyarar shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya tattauna da Modi a ranar Talata ƙasa da tazarar kilomita 20 daga inda aka gwabza rikicin. Faɗan ya ɓarke ne tsakanin masu goyon bayan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu adawa da ita, to amma nan take juye zuwa rikicin ƙabilanci da mutane ɗauki da duwatsu da rodi har ma da bindigogi. Shugabannin adawa sun ce gwamnati ba ta ɗauki ƙwararren matakan magance tashin hankalin ba. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ba da sanarwar cewa ta kafa wani sabon office domin binciken kwararowar baki da ake zargin sun sami takardun zama 'yan kasar Amurka ta haramtattun hanyoyi, inda za a nemi umarnin kotu domin soke zamansu 'yan kasa. Wannan yunkurin sashe ne na tsananin karfafa aiki da dokokin shigowar baki na gwamnatin Trump a cikin shekaru uku da suka gabata, ciki har da dokar da ta baiwa gwamnati damar soke shaidar zama ɗan ƙasa da wato da kurar 'yan ƙasa da aka haife su a ƙasashen waje. Tun daga shekara ta 2017, ma'aikatar ta Shari'a ta gabatar da ƙararraki 94 da suka shafi soke zama ɗan ƙasa a gaban kotun tarayya, wanda ya bada ƙarin da aka samu da kashi 200% a cewar wani jami'in ma'aikatar. A ƙarshe kuma, a karo na uku da yake takarar shugabancin Amurka, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na fafutuka ne na kare makoman rayuwarsa ta siyasa. To amma alamu da ke nuna zai iya lashe ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyar Democrat a jihar South Carolina a ranar Asabar ya ba shi damar ci gaba da fafatawa a neman tsayawa takara a watan Maris. Biden ya faɗa a cikin ƙwarin gwiwa a ranar Talata cewa zai lashe zaɓen na South Carolina, yayin da kuma wasu ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka ƙarfafa da'awarsa. Shafin yanar gizo na ƙuri'un ya nuna cewa Biden na kan gaba da kashi 30% na ƙuri'un, Bernie Sanders ke bin sa da kashi 23, yayin da Tom Steyer, wani hamshaki a tajiri, ya zo na uku da kashi 13%.
Na Faruk Sanyin da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, tuna baya aka ce roƙo. Sanin mahimmancin dangantaka mai ma'ana da aiki tare da wasu kafafen yada labarai ya sa shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto bibiyan wasu tashoshi da sashen ke da dangantaka da su a baya, da ma wasu sabbin tashoshin domin kulla kawance mai ma'ana a ziyarar da ya kai Kaduna. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Ƙarfafa danƙon dangantaka da inganta aikin jarida na cikin dalilan ziyarar gidajen rediyo daban-daban da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo jihar Kaduna. Ko bayan gidajen rediyon da dama can sun kulle yarjejeniya ta gudanar da aiki tare da sashen Hausa na muryar Amurka, shugaban sashen Hausan ya kuma nemi sake kulla sabuwar alaka da wasu kafafen labaru a jihar Kaduna, ciki kuma har da gidan rediyon tarayya na Kaduna.
Na ji daɗin wannan ziyarce-ziyarce da na yi, saboda ta bani damar haɗuwa da gidajen rediyon da dama muna da alaka da su, na nagarta da ita Liberty din, da kuma damar shiga cikin wannan gidan rediyo mai tarihi na tarayya Najeriya, to Radio Najeriya Kaduna, wanda yanzu ne za mu shafa wannan alaka da su, musamman saboda tarihin wurin. Wannan alaka ce da nake na kagaran cewa ta fara aiki. So wannan ziyara ce mai amfani, domin ta ba mu damar musayar ra'ayoyi da yawa na irin hanyoyin da za mu yi haɗin kai da cuɗanya da juna, da yake kasan yanzu mun samu hanyar da za mu iya musayar shirye-shirye su sa namu mu sa nasu.
Me masauran muryar Amurka za su sare da shi na sakamakon wannan ziyara?
Su sa ran cewa za mu samu hanyoyin bunƙasa shirye-shiryenmu ta yadda za mu kawo musu shirye-shiryen da za su yi tasiri a kan rayuwarsu ta yau da kullum. Wato, ni ba na son a ce ana shirya rediyo don kawai a saurare shi a ji a tashi a ce a watsi. Ni na son shirin nan ya amfani ta fuskoki guda biyu. Na farko, a yi magana matsalolin da mutane suke fuskanta na yau da kullum. Na biyu, su kuma hukumomi su samu hanyoyin da 'yan sun ji watakila ta wurin za su warware wannan matsalolin.
Ziyarar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto dai ta yi wa shugaban gidan rediyon tarayya Alhaji Buhari Awali daɗi.
To, shi shugaban sashen Hausa na muryar Amurka dama tsohon abokin aiki, dan mun san juna akalla ma na iya cimma shekara 40 da suka wuce. Tun ina Sokoto, shi ma na Sokoto, ina aiki a NTN, ina aiki a FSN da sauransu. Kuma kaga wannan, wato akwai nakon zumunci da tsakanin ma'aikatan kafofin yaɗa labarai.
Yana neman kulla wata sabuwar alaka ta yin aiki a tare, ya kuka karɓi wannan tayi?
Eh, to alhamdulillah, saboda kaga duk wanda yake so ku kulla wata alaka sansu, to ai akwai wani amfani ne wanda zai tsaka, wanda yake mu za mu samu kuma za mu samu kuma za mu tsaya mu nazari da wannan al'amari sannan mu ga irin abubuwan da muke bukata mu kuma kawunda suke bukata sannan akan wannan yarjejena za mu kulla wannan alaka insha Allah.
Hajiya Aishatu Ramalan babbar director ce a rukunin kafafa ya labaru na Liberty dake jihar Kaduna kuma ta ce aiki tare da muryar Amurka yana da riba matuka.
Gaskiya mun yi murna sosai saboda da muka hadu da shi a Abuja ya mana alƙawari zai zo kuma gashi ya cika alƙawari ya zo tare da ma'aikatan shi kuma mun discussing yanda za a ƙara ƙarfafa ƙarfin dangantaka tsakanin Liberty da kuma sashen Hausa na VOA.
Akwai wani abu da Liberty ke amfana da muryar Amurka da shi?
Sosai fa sosai kuma programs din su da muke dauka ai yana jawo mana audience sannan kuma irin shirye-shiryen su mu da muke dauka a nan radio mu wata rana kaman koya ma muke in muka ga wani abu da ya burge mu ko haka mu ma sai mu dana sai mu ce ai ko mu ma za mu gyara shirye-shiryen mu kawo wannan idea din irin haka sannan presentation din su quality din su abu ne kullun muka gani mu muna fatan mu ma mu zama kaman su.
Ko bayan ziyarar gidajen radio a jihar Kaduna da aka dinga tattaunawa ta kai tsaye a gidajen rediyon da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayi amfani da wannan dama wajen ziyarar wasu daga cikin masauran muryar Amurka har gurin sana'o'in sun da aka dinga zumunci da kuma daukan hotuna daban-daban. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Takai da na Ikara masauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura.
Mata mata ina kunke ne mata gujai mata mata yanayi juri yanayi ayi sauri mata yanayi juri yanayi ayi sauri mata yanayi yau ya juya mata sefa ku yo himma mata ku ne jigo
madalla masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ana kuma iya lalubo mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook Twitter da Instagram don tabka muhawara hakanan a koda yaushe ake bukata za a iya sauraron shirye-shiryen mu a adireshin mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu ga Sulemu Mini Barma da shirin
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sulemu Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A satin da ya gabata shirin na kasa ya gutsuro muku hirar da ta hada wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman wacce Allah ya jarabce ta da tawaya a kafa tun tana yar kimanin shekaru biyu a duniya. Kamar yadda kuka ji a shirin da ya gabata bayan kammala karatu Hajiya Sa'adiya ta kafa gidauniya da nufin tallafawa mutanen da ke cikin halin bukatar musamman a matsayin wata gudunmuwa a yakin da aka sa gaba wajen ganin an kawar da sana'ar bara daga sahun al'umma. Ga dai ci gaban wannan hira.
Waɗanda suka san ki za su yi mamaki cewa gashi Allah ya jarabce ki ba kafafu kuma sai gashi kin zo kuma kina taimakon mutane har da masu kafafu kin yi wata cibiya ko gidauniya ta foundation. Me ma ya baki sha'awa har kike wannan tunanin bayan ke ila haka nan inda za ki alu mutane a ciki ce ki mata a taimake ki
kamar inda na fadi maka cewa tun ina primary school ina zuwa makaranta naga wanda suke fama da lalura na rashin ido ko na rashin kafa ko na rashin ji naga su akan titi tun ina karama gaskiya bana son abu irin abun yana bani tausayi bana jin dadi to da ita na ginu har Allah ubangiji ya taimake ni na samu ne karatun to tunda kuma nayi karatun sai zuciya ne fara ce mu me yasa bazan samu ko da dan area ba in dinga neman masu irin laluran namu, ina wayar musu da kai cewa na kasa fa ba kasawa bane. Sannan an ce ko ai ba a na kasa a zuciya, in baka na kasa a zuciya ba abinda ba za ka iya yi ba. To tunda na gama makaranta ne sai na fara sha'awan wannan abun, ina kokari dai na fara kaman da mutum biyu ko uku ko in je gida in zama kwatance in nuna ma iyayen wanda suka haifi da mai lalura cewa ni fa gani nan nayi makaranta har iyayena na Kaduna, amma haka suka je suka mun registration na tafi Nuhu Bamali Polytechnic, ni kadai ma bisa hada ni da kowa ba, naje kuma nayi zaman hostel sannan na gama karatu na lafiya lauhan na dawo. To sai in dinga nuna musu cewa su gani inda ba dan a ce sun goya mun baya ba, za a ce an tura ni makaranta inda ba iyayena ma ba zan iya ba. Ceto gashi duk da kalubalen da ake fuskanta ni ban fuskanci wani kalubale ba har na gama makaranta na dawo. To sai in dinga nuna ma iyayen kaman ni ma na koma kwatance. To a wurin sai na fara samun ci gaba sosai, sai kaga irin na bada sha'awa iyaye sai su yi amfani da kila ni na zama musu misali, sai kaga masu irin yaran masu lalura kaman nawa kila sanadiyan haka da nayi sai kaga an dauki yaro an kai shi makaranta, sanadiyan haka sai kaga ana a bara kan fa bai da kyau juwance yanzu jibi inda take gyara jikinta jibi inda take yi. To sai na zama kaman nakan yi misali da kaina. So sai na fara samun nasara, sai kaga sanadiya na akwai da yawa masu lalura da suka zo aka cire su a harkan bara suka tafi makaranta. To tunda naga haka ni kuma sai na fara sha'awan why not bazan zama nayi gidauniya ba, ko da karama ce ta zama, tunda na fara wayar da kan a zama kuma muna koyar da wa'ansu sana'o'i wanda ai ba za mu dogara da cewa mun yi karatun dole za mu samu aiki ba. To me yasa ba za mu samu kuma in kai baka da kafa akwai sana'an da zaka iya yi, in kai baka gani akwai sana'an da zaka iya yi, in Allah ya maka halitta rashin ji ne shi ma akwai sana'an da zaka iya yi. To sai na fara haka kaman wasa, na dan fara yin ta dai haka kaman a unguwar mu ta zo dai ta bunƙasa gaskiya alhamdulillahi. Yanzu
lokacin da kika gama karatu Hajiya Sadiya baki samu aiki bane kika kama wannan gogormai zuwa gidajen mutane dan a tura ƴaƴan su makaranta?
Eh, lokacin da na gama gaskiya ba mu samu aiki ba, saboda daidai yake nayi karatun kaga ya zame mun abun kwatance wanda na san ko ba jima ko ba dade insha Allah zan zo zan amfana da ita. To ko da ban da aikin amma ya zame mun na riga na gane menene amfanin karatu, sannan kuma sai ina ganin wanda bai karatun ba ya mafi ni kalubale. Ni kamar yanzu ban da wani kalubale, zan yi rubutu, zan yi karatu, zan je ayi turanci ayi menene. To sai na koma yin haka sai in kwarejin ina in dinga jawo wa'anda na sani suna kusa da ni in dinga gaya musu cewa ga amfanin yin karatu.
Amma ya kika yi da wannan gidauniya tunda magana ake ta ana neman kuɗi, gashi ke baki fara aiki ba?
To ai dama gidauniya irin dai zaka ga tun daga iyaye ƴan uwa makota aka fara dan masu unguwanni, to gaskiya aka fara magana gidauniyan na wasu nan ta ma da rarrafe ne.
Yanzu wani irin nasara aka cimma bayan kin shige gaba wajen ganin kin yi wannan gidauniya?
To masu sauraro, nan zamu jabirki a shirin na yau, sai a makon gobe zamu zo da ci gaban bayanan Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman. Yanzu a madadinta da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara, ni Suleimu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya.
Gaida Suleimu Muni Barma da shirin da kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma sai kasar Ghana, inda Ridwan Abbas zai gabatar mana da shirin sharhin jaridun kasar.
Kungiyar likitocin Ghana sun dakatar da zanga-zangar da sun kai niyan yi gabanin lokacin da suka yanke cewar za su yi wannan zanga-zanga. Jaridan Daily Guard ce ta rubuta wannan labarin. Jaridar ta ce kungiyar likitocin Ghana sun dakatar da zanga-zangar da sun kai niyan yi bayan tattaunawa da gwamnati. Ma'aikatan na kiwon lafiya sun bai wa gwamnati wa'adi na ran 29 ga watan nan na Fabrairu shekara 2020 da azantar da yarjejeniyar da aka taɓa hannu akan halin aikinsu. Amma ma'aikatan ministan kiwon lafiya ya nuna cewar likitoci sun janye ra'ayinsu bayan tattaunawa da duk ɓangarori. a kasar su 51 a cikin adai ta arewa sun samu tallafi na kaya da ya kama garan sidi 150 jaridar ta ce na kasar su a gunduman nan na wato Nafdai da ke cikin jihar Volta sun samu tallafi na kayayyaki na aiki da kudin sa ya kama gana sidi 150 domin inganta matsayin rayuwarsu. Kayayyaki sun hada da refrigerator, mashinyin soyayyen masara da kuma keke mai kafa uku wato tricycles kenan, sai kuma mashin din dinki da buhu na hatsi da dai sauran kayayyaki da kudin su ya kama kowane mutum daya Ghana Cedi 100. Ita ko jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Majalisar dokoki ta soma yin mahawara akan jawabin shugaban kasa akan hali da kasar ke ciki, amma marasa rinjaye sun ki yadda su shiga cikin wannan tattaunawa. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun kauracewa tattaunawa da ake akan amincewa ko kuma yin watsi da jawabin shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akan hali da kasar ke ciki. Wannan ya biyo ficewa da marasa rinjaye sun kai a ranar Alhamis da ta gabata ɗan lokaci kaɗan gabanin soma jawabin na shugaban Nana Akufo-Addo akan hali da kasar ke ciki kamar yadda yake kunshe a cikin doka mai lamba 67. Ita ko jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito. Kakakin majalisar dokoki yayi barazanar haramtawa ɗan jarida damar shiga majalisar dokoki. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Mike Okwe a ranar Laraba yayi kira ga sashin ɗan jarida na majalisar dokoki da su yi hankali dangane da haƙoƙi da ke a wuyansu na kula da abin da ke kai kawo cikin majalisar, kuma su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Yayi kashedi cewar ba zai yi wata ba wurin kinyin marhaban da 'yan jarida a cikin gidan muddin suka gaza gudanar da haƙoƙi da ke wuyansu kamar yadda ya kamata a gidan. Da haka muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana a kuke kira ku bar mana a wayar talahu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ne magana Alhaji Audu Yagora Kampala, malamin Dorin Jihar Jigawa, Najeriya. Ina so in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya. Magana harkar tsaro da ake cewa shugaban ƙasa ya gaba ko kuma jami'an tsaro sun gaba, to haƙiƙa jami'an tsaro da shugaban ƙasa suna iya ƙoƙarin su domin samun zaman lafiya a arewacin Najeriya, kuma al'umma su ma akwai gudunmawar da ya kamata su bayar game da maganar zaman lafiyar nan, domin bai kamata a ce ana tuka tana warwarewa ba.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah. A yau ma muna so mu nika saƙonmu na godiya da jinjina a mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Maima Labuni a rusa biyan albashi da wannan bawan Allah ya gada na 30 yake yi a yanzu wannan jiya shi ne na biyu. Wannan al'amari da ake biyan ma'aikata a kan lokaci gaskiya abin alfahari ne.
Madalla, yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Murtala da labarai amma a takaice.
Aisha, a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Trump ya bayyana haka ne sa'ad da ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yammacin jiya Laraba domin bayyana kokarin da gwamnatin take yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a faɗin duniya, to amma kuma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu. wani dan bindiga a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta Molson Coors.
Masu raro a nan za mu karkare shirin namu na hantsi a yau Alhamis 27 ga watan Janairun shekarar 2020. Sai kuma can da mareci ku ji wasu abokan aikinmu da kuma sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da ya hada kuma ya bada umarni, sai injiniyan mu Carl Sterling ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya, ma'assalam.